wannan zai zamanto darasi na biyar a cikin littafin ahkamul janaizi wa bid'uha wannan fa shehu malami Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Muna cikin magana akan abin da ya shahi ma yajibu alal mayyiti aw alal marid, abin da yake wajibi akan mutumin da baya da lafiya. Mun karanta abubuwa kamar guda hudu, muna cikin na hudu. Muna cikin maganar da malam yake akan cewa wa idza kana alayhi huququn, idan ya zamanto akan mutumin da ya mutu akwai wasu haƙƙi wanda ba a sanke ba, ko kuma alal aqal mutumin da baya da lafiya yana cikin rashin lafiya, idan ya zamanto akwai wasu abubuwa wanda suke sama kanshi, to fal yu'addiha ila ashabiha, ya mayar da wannan abun zuwa ga ma'abuta abun. In tayassara lahu zalika, idan haka in ya sauƙaƙa a gare shi. Wa illa awsa bi zalika, in ba haka ba kuma yayi wasiyyaci yace wani yana bina kaza, abu kaza na wani ne, kaza da kaza na wani ne. Saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kanat indahu mazlamatun li akhihi min irdihi aw malihi falyu'addiha ilayhi, dukkan mutumin da ya kasance akwai wani abin da yayi zalunci na daga dan uwan shi, min irdihi na mutuncin shi ne, aw malihi ko dukiyar shi, to abin da yake kanka shine manzon Allah ya ce falyu'addiha ilayhi, kayi kokari ka kai wannan abu zuwa ga ma'abutan shi. qabla an yati yawmul qiyamati la yuqbalu fihi dinarun wala dirham, tun kafin a zo wata rana da ake kiranta da suna ranar alkiyama, a ranar da ba a amsan dinari ko ba a amsan dirhami. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu, idan ka je gobe kiyama mutum bai biya ba, idan iya da aikin alheri sai a ɗauko daidai abin da ya zalimci, na sai a kamfato aikin shi na alheri sai a baiwa mutumin da ya zalimta. Wa u'tiya sahibahu wa in lam yakun lahu amalun salihun ukhidha min sayyiati sahibihi fa umilat alayhi, idan kuma ya zamanto kayi abubuwa kuma an je gobe kiyama bakkar lada, sai a ɗauko zunubin wanda ka zalimta, gwargwadon zalimcin da kai, sai a lafta maka kai. To wannan nusus duka mun karanta su. A yau za mu tashi inda Malik ya ce wa qala Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, Jabir da Abdullah Allah kada da gare su, Jabir da Abdullah an aihe shi shekara 16 bayan hijira annabi Muhammad, bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kiran kafin manzo Allah ya yi hijira da shekara 16 aka aihe Jabir a garin Makka. Wannan yake nuni kenan cewa shekara, lokacin da aka aiko manzo Allah da annabta Jabir ya da shekara nawa? Ya shekara 3 ko manzo Allah ya shekara 13 a garin Makka bayan annabta, ko in ka hada wancan 3 kafin annabta da 13 bayan annabta a Makka, shekara 16. To ka shekara 16 kan manzo Allah ya hijira aka aihe Jabir da Abdullahi, amma an aihe shi ne a Yasri ba a garin Madina, kenan ba a garin Makka ba, kenan ansari ne. Haka kuma ya rasu a garin Madina dai shekara ta 78 da hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. An aihe shi kayin hijira da shekara 16, ya mutu bayan hijira da shekara 78. Ana mishi alkuniya da Abu Abdullahi. Ya rawaito hadisan da suke ake kadarta su da cewa kusan hadisi 1,540. Ana ilga shi daga cikin malaman da suka, ko kuma ce sahabban da suka hai rawaito hadisi, kamar yadda ake ambata shi a matsayin mufti, imana mai bada fatawa na garin Madina. Kuma ana ilga shi daga cikin malaman sahabbai, kuma iya da halaka a masallacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahin ya bar duniya. To shi wannan Jabir ne yake cewa lamma hadara Uhud, lokacin da yaƙi Uhud ya gabato, ana kikkimtsawa ana shishiryawa za a kai Uhud, za a je a buga tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Quraishawa, a wannan lokaci yake cewa da ali abi Jabir yake cewa baba na sai ya kira yau kenan ana kikkimtsawa ana washe gari misali za a huta da dare sai mafi shi ya kira yau shi da ali abi min al-layl sai aban shi ya kira yau shi da dare fa qala sai yake cewa dan nashi Jabir ma urani illa baqtulan fi awwali man yu'tadu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yace ma urani ba na tsammahani na illa face maqtulan za a kashe ni fi awwali man yuqtal daga cikin farko wadanda za a kashe min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kinanci yana tsammahanin yana ji a jikin shi cewa yana yi wa zaman tun farko wanda za ka shi yake cewa wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghayra nafsina ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inni la atruku kuma ban bar wani a baya ba bayan na bar duniya yake cewa a'azza alayya mafi daukaka da girmama a gare ni minka kaman kai dana Jabir idan na mutu na baraka kaman yana ɗaya daga cikin waɗanda yake takama da su yake kafafa da su sai ya ce amma fa ghayra nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam in banda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan bayan manzon Allah da kai nake ji sai ya ce dana wa inna alayya daynan kuma lalle a kaina akwai bashi ka a kaina dan ka faqbi ka biya mu wannan bashi akwai bashi ka da ake bina kaza da kaza da kaza da kaza ka biya mu wannan bashi sai ya ce wastausi bi ikhwatika khaira kuma kai wasici zuwa ga ƴan uwanka da alheri mana kanninka ka zauna da su lafiya ka kula da su ka kula da tarbiyyarsu me yasa malai ka wannan hadisi a cikin abin da yake wajibi akan mutumin da baya da lafiya ya kula da shi a lokacin da ka kai ko kuma kana jin cewa rashin lafiyar ya ci karfin jikinka wataƙila ba za ka iya tashi ba kana iya kiran babban ɗanka ko kuma misali wanda kake gani nutsuwa ya yi hankali a cikinsu ku yi magana da shi wani ko da Allah ya amshi raina akwai amanar kaza da kaza da kaza da kaza da kaza a kanka kai kokari ka kiyaye to wannan shine abin da Jabir ya yi wa Abdullahi ya ba dan shi Jabir sai ce kuma ɗan uwanka ka zama rasulahiya kuma ka ruka ka wasice su da alheri fa asbahna fa kana awwala qatilin yace muna wayan gari da aka fara yaki Uhudu sai ga mahaifina iya cikin na horko wanda kuma aka shi kenan mai shan ziyarar su bali sarwahu alhadisu akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari zo da wannan hadisi anan wannan malin ya kawo wannan hadisi a wannan waje saboda ya cancanta ko kuma a ce ya zama wajibi ga mutum a lokacin da kake cikin rayuwarka kai kokari kai prepare wasu abubuwa wanda koda bayan ka bar duniya wasu abubuwa za su kasance suna tahiya kamar kana da ka gane dan shi ne kirayo yace ɗan uwanka ka kula da su sannan kuma abin da ya shahi bashi da ake bina ka yi kokari ka biya mun bashi na kuma ba haka malik yace abu na biyar wala budda min al-isti'jali bi misli hadhihi al-wasiyyah li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam wala budda malik yace babu makawa min al-isti'jali ana so a gaggauta bi misli hadhihi al-wasiyyah kwatam kwace irin wannan wasiyya ba ma sai baka lafiya ba ana zaune a haka ba kai da tsari yanda rayuwa take tafiya kar a yi wasiyya kar mu taka aji yake cewa ana so a gaggauta kenan mutum ya gaggauta yin wasiyya kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haqqu imri'in muslimin bai cancanta ga mutum musulmi ba yabita lailataini ya kwana dare guda biyu walaysa lahu aw walahu walahu shay'un yuridu an yusiya fihi alhali kuma yana so yana da wani abu da yake so yayi wasiyya a kai bai halatta ba ka dauki kwanaki alhali kuma kana da wani abun da kake so kai wasiya akan shi, sai manzo Allah ke cewa illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi, face wasiyarka ta kasance tana nan a rubuce a ƙarƙashin kanka, bi ma'ana a cikin ajaddaka da kake rubutu, kake rubuta abubuwa na masu muhimmanci a rayuwarka, to ya zamanto ita ma wannan wasiyar da kake bai kamata baka kwanta baka rubuta ta ba, ka tashi ka rubuta ta an yi so daga nan kuma abinda Allah maɗaukakin sarki kadarta babu matsala, wasiya ta rage ta tabbata. Kenan wannan hadisi in dalla ala shay fa innama yadullu ala anna alwasiyata, ya kamata mutum ya rubuta ta a lokacin da ka tabbatar da kana da wasiyaci akan kaza, kawai rubuta ka a ciki, wanda kuma ana ilga shi daga cikin dabi'ar mutanen da suka ci gaba hatta a duniyanci. Yanzu kana zaunen nan kawai sai ka jini tunani ya zama mai kyau, ko a addinance ko a duniyance tunani ne mai kyau, me suke yi ko cikin dare ne, misali ka halka kai wannan tunanin tashi ɗauko a wurin mutum ka karu mutum, saboda yana yiwuwa zuwa da sani ka bauci ko kuma abu ya zo ya shiga gaba, amma yanzu ka rubuta shi kenan tuni kana da matashi ya akan abu, idan ka zo tunani ne za ka ƙara a kai. To ita ma wasiya mutum kar ya yi wasa da ita, ka rubuta ta ka ajiye kusa da kai, yanda ko da Allah yake kadarta wani abu ne wasiya da tana rubuce. Qala ibn Umar Abdullah dan Umar dan Khattab Allah kada yarda a gare shi yake cewa ma marrat alayya laylatun mundu sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala dhalika illa wa 'indi wasiyyati. Abdullah dan Umar yake cewa wanda ake ilga shi daga cikin mafi tsananin mutumin da yake kwaikwayon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duk abin da ya gama Allah ya yi mata yayi, yake cewa ma marrat alayya laylatun, tun daga ran da manzon Allah ya hado wannan magana wata dare ba ta taba zuwa ta wuce ba, yake cewa mundu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, tun yayin da naji manzon Allah ya hado wannan magana, qala dhalika illa wa 'indi wasiyyati, face wasiyata tana tare da ni. Dole kuma mutum yayi wasiya, suwa za su kula da gawarka bayan gawar duniya, waye zai ma talla bayan gawar duniya, ka samu mutane suka san abin da suke yi, suka san abin da suka san abin da ya cancanta a yi a addinance, lasiyar irin waɗanda suka tara duniya. Ana ga wannan fa idan aka wanke shi akwai za a samu garabasa mai girma, haka kuma idan ka mishi sallah ma kuma ka jefa kacin kai kana tunanin me za ka samu, kaga ana kokawa mallan ana karnama akan cewa wai wannan yana so dole shi zai sallah, to me abun kai me abun da kake, da haka irin wannan yanayi mutum yayi kokari yayi wasiya in koda Allah ya amshi rayuwa ta wani mai sallah inda hali. Abdullahi dan Umar yake cewa kenan tunda naji wannan wasiyar ta Allah, wannan magana ta manzo Allah ba wani dare bai taba zuwa wuce ba, face ina da wasiya ta tana tare da ni. Malik rawahu shaykhani wa ashabu sunani wa ghayrihim, abu na shidda, wayajibu an yusi li aqribaihi alladhina la yarithuna minhu liqawlihi tabaraka wa ta'ala, kuma ya zama wajibi mutum yayi wasici li aqribaihi, ga makusantan shi ɗan uwanka na jini, ka yi wasiya a kan a basu kaza ko ɗan uwanka na addini, allazina la yarisuna minhu, waɗanda ba sa cin gadonka. Yanzu misali a shago ne gare ka, ana ta hada harkar kasuwa, kana da yara a ƙarƙashinka wanda su suke ƙoƙarin tattala wannan dukiyar kuma suna da amana, kaya kana mutuwa su sun tashi tutar babu, ba su da haƙƙi a cikin wannan dukiyar. To irin wannan kana yin wasiya cewa in na mutu a ba wani kaza, in na mutu a ba wani kaza, ko kuma wasu ƴan uwanka wanda kana ga suna nesa da ba su cin gadon ka, amma ni kuma kai kake kula da harkar da ya shafi rayuwarsu da sauransu, kana ce in na mutu a ba wani kaza, kenan daga can shi ma ya je ya jaya san yadda zai yi. Malik ya ce li qawlihi tabaraka wa ta'ala, a dalilin faɗar shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Allah ce kutiba alaikum bi ma'ana furida alaikum ayyuhal mu'minun, an farlanta a gare ku ku masu imani. Allah ya zartar a kan ku, idza hadara ahadakumul maut, idan mutuwa ta riski ɗayanku, ta halartowa ɗayanku, saboda mutuwa halartowa take, malakul maut zai zo da shi da rundunar shi, rundunar take fara saukowa kafin shi yanzu. Idan mutum alheri ne zai ga mala’iku bidul wujuhi, masu fararen huskoki suna sheki suna ƙirƙiri madda basarihi iya ganin shi. Ana nan an zo da likafanin da za a ɗauki ranka a sa a ciki, likafanin yana ƙamshi. Idan suka zo suka tabbatar da komai su walakul mautu da gado shi ne zai rubuta, sai ya miƙa musu aiki na ƙari ne shi sama da ita. Suna zuwa sama ta fara sai a riƙa maraba, wannan wani ɗan albarka ne, rai yana ƙamshi a ce ai wani ɗan wani ne. Wanda wannan matsayin kuma mai kisa ƙara ya taka shi, aikin alheri. Bin Allah sau da ƙafa, bin karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma saɓanin shi ne mutumin da ya aikata abin da ya ga dama a rayuwa, shi kuma mala’ikun za su halarto mushi, za su halarto mushi sudul wujuh, mala’iku masu baƙin huska, yana ganin sa yana zabura yana razana, su ma za su zauna madda basarihi iya ganin shi. Sannan kuma a zo a fisgira aiwan nazi'ati gharqa, ana mashi tohin alatsini. To lokacin da mutuwa ta halar, Allah yake cewa idza habara ahadakumul maut, idan mutuwa ta halarto wa ɗayanku, Allah yace in taraka khairan, bi ma'ana in khallafa malan katiran lil wasiyya, al wasiyatu in taraka malan katiran, bi ma'ana in khallafa malan katira, idan ya bar dukiya, kenan misali mutuwa ta zo kuma iya da dukiya, sai ce Allah ce alwasiyatu lilwalidaini, ayi wasiyaci ga mahaifa. To amma a nan su mahaifa suna da kasansu wanda Allah ya tsaga ya ba su, shi kuma duk wanda Allah ya tsaga ya ba shi an ba mashi wasiya, kamar yadda magana za su zo a nan gaba. Su uwaye idan ya zamanto kowane hali daga cikin hali ya sun ci gano ka, ko kana da iya ko baka da iya sai sun gaje ka, sai dai zamanto matsayin ya tashi daga wannan zuwa wannan, idan ko iya ko kuma in babu su. Aiwa, in taraka khairan idan ya bar dukiya da yawa, alwasiyatu lilwalidaini, yayi wasiya ga mahaifa, kenan mahaifa su suna cin gaban su ne bil fardi wannan lokaci kuma bil ta'assub, sannan kuma wal aqrabina da makusanta. To alwasiyatu huna lil aqrabin, makusantan shi wanda ba sa cin gadon shi amma kuma ƴan uwan shi. To wannan lokaci da yace ba wani kaza, ba wani kaza, ba wani kaza, amma fa Allah yace bil ma'rufi, wannan wasiyar da zai yi yayi ta bil ma'rufi da kyautatawa, kar ya wuce gona da iri, kamar da bayani zai zo a nan gaba. Sai Allah yace haqqan 'alal muttaqin, haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah, masu tsoron Allah suna kokarin kiyaye wannan. Wannan shine abu na shida, kenan mutum yayi wasiya, yayi wasiyaci zuwa ga ƴan uwan shi, makusantan shi, kazan shi, duke shi kaza, a sa waƙafi a waje kaza da sauransu. Sannan abu na bakwai, walahu an yusiya bis-sulusi min malihi, abin da yake kan mutumin da bai da lahiya zai yi wasiya, to shine yayi wasiyaci da sulusin dukiyar shi, bi ma'ana kashi ɗaya cikin uku. Idan misali da ya zo mutuwa miliyan uku ce bane, da wasiyar da ya kuma misali ya ce a ba wani jika 500, a ba wacce jika 300, a ba wani jika 200, da aka haɗa gaba ɗaya rasuwar sai aka samu miliyan ɗaya, ko kaga duke shi kuma miliyan nawa ce, miliyan uku ya bari. To wannan miliyan ɗaya da ya yi wasiya da shi babu laifi, ana iya tabbatar da wannan wasiyar. To shine wasiyar dole ta zamanto sulusin dukiyar ce za a bayar. Malai ce wala yajuzu ziyadatu alayhi, baya halatta a ƙara akan wannan sulusun dukiya. Kenan ko da misali a saman miliyan ɗayan nan, wanda ita ce kashi ɗaya cikin ukun dukiya, tun da miliyan uku, ko biye ɗaya bi halatta a ƙara sama wannan miliyan ɗaya da yake wasiya ita ce za a tabbatar idan ya ce misali a ba wani miliyan a ba wani jika 500 wani a ba shi jika 600 wani ma a ba shi jika 100 a ba shi jika 500
600 500 500 a ka anon ya tashi miliyan 600 ko
to wannan 600 wanda aka ce a ba 600 nan wanda 600 nan ba za a ba shi ba sai dai a zo a daidaita a kasa tsakanin su a raba musu wannan miliyan 1 shi ne malai ce wala yajuzu lahu wala yajuzu ziyadatu alayhi baya halatta a ƙara akan haka sai ce bal al-afdalu an yunqasa minhu yace kai abinda ma yayi shine a rage daga wannan maimakon miliyan 1 da misali a bada jika 500 ko jika 600 a dan rage
amma ba zai rage shi zai rage shi mutumin da yake
hatta da sulusun dukiyar ba su ya kai amma in ya kai ana iya tabbatar da abun amma dai ba su ya ba su ma ya kai saboda dalili kuma haka malai ke cewa li hadisi sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu hadisi na sa'd ibn abi waqqas Allah ya kare da gare shi dai daga cikin mutane guda 10 wanda aka yi musu albashiri da ina da samu gidan aljanna ko sa'd ibn abi waqqas shine yace sa'id wa sa'd ibn wa ibn auf wa talhah wa amir fihr wa zubair ibn mumaddah to shi sa'd ibn abi waqqas yana cikin su sa'd ibn abi waqqas yake cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada' na kasance tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a hajjin ban kwana da manzon Allah ne famaritu sai rishin lahiya ya kama ni maradan wani irin kalar rishin lahiya wanda ashfaitu minhu ala al-maut wanda na kai da dabda in fada zuwa ga mutuwa mana wanda rishin lahiya ya kusa kai ni zuwa ga mutuwa fa'adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa qultu ya rasulullahi innani malan kaseeran sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ziyarce ni da ya zance ni fa qultu ni kuma sai na ce mashi ya rasulullahi ya ma'aikin Allah innani malan kaseeran ina da dukiya mai yawa ya ma'aikin Allah amma kuma wala yarisuni illa ibnatun li amma ba mai cin gado na in banda wata iyata guda ɗaya tak ita kadai ce za ta gaje ni yana da kudin yawa da yawa fa usi bi sulusai mali shin zan iya yin wasiya da kashi biyu ukun dukiyata shi ne ake cewa sulusai kaso biyu cikin uku shi kuma sulus shine kashi ɗaya cikin uku shi kuma sulusai kaso biyu cikin uku to shine yace afa usi bi sulusai mali zai iya yin wasici da kashi biyu a cikin ukun dukiya da kenan misali ya bar miliyan misali 50 a akwai na 30 yace ya bar da miliyan 20 wasiya ya bar miliyan 10 ga ɗaya shi yace ya rasulullah ina iya haka qala la wallahi kai sai ce mushi a baya halatta a gare ka yaka qala sai sa'ad yake cewa qultu sai nace ya rasulullahi bi shatri mali to in raba dukiyar kashi biyu in ba da rabi in ajjara in bar musu rabi kenan ya bada misali miliyan 15 wasiya sannan kuma bar musu miliyan 15 qala la wallahi ce mushi a baya halatta kai haka qultu sai sa'ad ya sake cewa sai na ce fa sulusu mali to kashi daya cikin ukun dukiyata kenan miliyan nawa 10 in ba da su a matsayin wasiya kana sai manzo Allah ya ce as-sulusu kashi daya cikin ukun dukiya sai ce wa sulusu kasirun shi ma kashi daya cikin ukun nan hudu yawa ne sai manzo Allah ya kyale shi haka yanzu anan me zaka fahimta manzo Allah yana ga kamar kashi daya cikin uku ma yayi ne ya yawa to ita ce dalilin Muhammad Nasiruddin Al-Albani da yake cewa balil afdalu an yunqasa minhu abu mafi kyawu shine ma a rage daga kashi daya cikin uku tunda manzo Allah ya yi wa sa'ad as-sulusu kaseer kashi daya cikin uku kuma yace kashi daya cikin uku hudu yawa ne sai ya ƙara ce mushi yace kai sa'ad innaka ya sa'adu an tada warasataka aghniya khayrun laka min an tada'ahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Yace kai Sa'ad, an tada'a warasataka, kabar magadanka kabar su a cikin hali na aghniya, wadatattu da dukiya male-male. Khayrun laka shine mafi alheri a gare ka, akan mi? Min an tada'ahum 'alatan, kabar su a matsayin talakawa masu kuɗi kaɗan. Yatakaffafuna an-nas, suna roƙon mutane. Kar ka yi wasiyar dukiyarka da yawa, ka ce bari dai ku gani tun da na kusa zama mutuwa, gaba ɗaya ya raba gidajen, gaba ɗaya ya raba duk wani abin da yake da, ce kowa zai nema. Daga cikin zukatan ɗan adam akwai wanda yake da irin wannan tunani, yana ga wannan wahalar da ya sha ya tara, ya kamata su ma yaran nan kowa ya sha irin wannan wahalar. Ita kuma rayuwa marahi, kuma kowa da inda Allah ya tsaga mishi. Allah ɗaya da ka tara kawai ka bar musu, almuhim ka basu tarbiyyar da za su yi jerin abin yadda ya kamata. Su riƙa tuna da kai, suna maka rijiyoyi, suna maka wane da makafi, Allah kai ladan zuwa ga mahaifinmu. Kenan ka bar iyalinka a cikin halin wadata, shi ne mafi alheri a kan ka bar su talakawa, ya takaffafuna an-nas, suna ta roƙon mutane. Wannan kuma yana nuna maka a kan munin bara, ba ta da amfani. Yanzu irin abubuwan da za ka ga mutane suna ta yawo ko'ina, suna ta farace-farace. Ka ɗan zauna, ka ajiye hankalinka ɗan abin da Allah ya baka, kai amfani da su. Amma dole ka ci ta ƙoshi, ma dole ya kai bara hannu. Ko kuma kana bara kana tarawa don me? A ce kana da buƙatar, dole sai ka nema. An ka nema a lokacin da ka ci, sai ka tsaya. Yanzu duk mutumin da yake zama a saman hanya da sun ɗan kasuwa ko da makamancin wani, yana jin wahala. Kawai su riƙa tsaya kana ce musu a haƙuri kaɗai za su ɗaukar shafi, kuma da ka ce musu a haƙuri sai harare. Allah kiyaye. To nan manzon Allah yana jan hankalin Sa'ad cewa ka bar iyalinka a cikin wadata, shi ne mafi alheri. Akan ka bar su talakawa, suna ta roƙon mutane. Wa qala bi yadihi, manzon Allah kuma ya faɗa da hannun shi, yana mai ƙala a nan wa fa'ala bi yadihi, manzon Allah ya juya hannun shi haka. Yake ta innaka ya Sa'ad, lalle kai ya kai Sa'ad, lan tufiqa nafaqatan, ka fasari cewa ba wani abin da zaka ciyar, tabtaghi biha wajha Allah ta'ala, kana neman yardan Allah akan ciyarwar da zaka yi, illa ujirta alaiha, face sai an baka lada akan wannan ciyarwa. Abincin da kake sayawa iyalinka, ka sanya ikhlasi yi don Allah, billahi duk abin da ka ba su a cikin lada kake, ba wahala ba ce kake. Kar ka ce ka zo ka ajiye mutane haka ne kawai kana ciyar da su. Ka ji wani yana wasafta iyalin shi da shanu, lalle azu a kowane ta yake ya auri mata wajen nawa ta yake, wani da shafi da shi tun abincin su, ta ga bai kamata ba ga hankali a ciki. Duk abin da za ka yi, ka yi don Allah, kana da ladan abin da kake yi. Shi yasa rayuwa, idan ɗan adam bai ɗauke ta a matsayin ibada ba, zai sha wahala. Zai sha wahala. Ka yi tai, ga mata sun wani irin yanayin da Allah ya yi su na ƙarancin godiya. A nuna maka wani abin da kake yi, ba duka kai ba haka nan ba ne. Duk shigar gwado da kake. Idan ba don Allah kake ba, su kaga sai ka fusata, amma in ka tuna cewa kai wannan fa ba haka ta zaka ba, dan Allah ne kake. Wannan abu ya khaffif, zai sa tansoyin ka tai kasa. Amma daga lokacin da kai ma kana jin cewa dole ne ka burge su, kana maka mutuwa, sai ka samu matsala. Mazallaka ya ce lan tufiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah ta'ala illa ujirta 'alayha, sai an baka lada akai. Sai mazallaka ce hatta luqma, hatta da luma daya, taj'alha fi fimra'atika, wa la zaka sashi a cikin bakin matarka. Loma ɗaya da zaka dauka ta sa a bakinta, ko kai ka dauka ta sa mata, to shi ba matsayin sadaka yake. Kenan kaga aka zo zama loma nawa ake barkatai go, to kai duk a riba kake. Amma fa sai an samu ikhlas, sai an zama to don Allah ne kake. Allah ya taimaka mana da ikhlas. qala yake cewa fa kana ba'da sulus ja'izan sai zamanto wannan sulusin ja'iz ne ya halatta in kai wasiya da kashi ɗaya cikin uku dukiyarka babu laifi za a tabbatar da shi ya halatta amma ana son in san samu ne ya zamanto bai kai sulusin dukiyarka ba bai kai kashi ɗaya cikin uku ba saboda ka bar iyalinka a wadace wannan shine mafi alheri a gare ka kuma shi ma lada ne مالجي أخرجه أحمد والسياق له والشيخان والزيادتان لمسلم وأصحاب السنن وقال ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس ألا كان إذا أجريش كتاب وددت ناس أن الناس عضوا من الثلث إلى الربع في الوصية أتي متعني سنبر الثلث سنبر يو وسيتي دكشي إيتك أكل روك يسو سنعي دكشي إيتك الغرو sai yake cewa li annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala saboda manzon Allah ya ce as-sulusu kashi ɗaya cikin uku as-sulusu kasir kashi ɗaya cikin uku na shi wa diyawa ne sai yace maimakon kashi ɗaya cikin uku sai ka raba dukiya kashi nawa kashi hudu sai ka fara kashi guda malaji akhrajahu ahmad wa shaykhani wal bayhaqi wa ghayrihim sai abu na takwas wa yushbihu ala zalika rajulaini adlaini muslimaini a lokacin da aka zo yin wasiya ana so a kawo shaidu rajulaini maza guda biyu adlaini wanda suke masu adalci an yarda da maganganun su kuma nan maganar da ake ana daga aka ce musulmai adlai wanda daga cikin musulmai kenan yace fa in lam yajidu idan ba samu ba wannan musulmai guda biyu yake cewa farajulaini min ghayril muslimina sai a samu wasu mutane guda biyu ba a cikin musulmai ba ko a cikin kristoci ko a cikin yahuda ko a cikin wani addini daban a lokacin da aka rasa suwa aka rasa musulmai kenan aka zo yin wasiya a kawo shaidu wane da wane ku shaida in bayan na mutu za a ba wane kaza a cikin dukiyata za a ba wane kaza a cikin dukiyata nayi wasici masallaci kaza ayi kaza na yi wasici a gina makaranta a wuri kaza sai aka yi raskwarar wannan abin da kai wasici gaba daya bai wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiyarka ba za a tabbatar da shi sannan kuma su waɗannan mutanen su zamanto a matsayin shaidu ne ko da ka bar duniya su zo su tsaya wale ya ce kaza a samu ne shaidu to idan ba a samu waɗannan musulman ba misali kun tafi yawon tabura ɗaya ne kuna wajen Libya ko kuna wajen Lagos ko kuma kun shiga cikin ruwan da zai kai ku Turai abubuwa suka kiya kona makamanci wannan da an shiga cikin wani yanayi to a lokacin kowa wa aka samu ko kuna ingo sai a samu wasu gwara guda biyu su zamanto a matsayin shaidu min ghayril muslimina a yake cewa ay yustausaka minhuma inda shakki bimana ay yustausaka wanda za a samu tabbacin wasiyyar minhuma daga wajensu inda shakki a lokacin da aka rika shakka sai a ce a lokacin da ya faɗi wani da wani suna nan a ji a kira musu wani ne ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza yustausaka minhuma inda shakki bi shahadatihima ta hanyar shaida da za su bada hasba ma jaa bayanuhu fi qawlihi ta'ala malaka gurgudan bayanin da yazo a cikin fadar Allah mai girma da buwaya Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kuka imani shahadatu bainakum shaida a tsakaninku lokacin da idza hadara ahadakumul maut a lokacin da mutuwa ta riski da yau mutuwa ta zo maka yanzu ana buƙatar shaidu hinal wasiyyati lokacin da zaka yi wasiya Allah ce isnani a zabo mutane guda biyu zawa adili wanda suke da adalci mutane guda biyu masu adalci minkum daga cikinku to minkum kinnan da nan ne malaman tafsiri suke cewa minkum ku musulmi ko kuma minkum aqaribul bayt makusantan mutumin da bai da lahiya ko kuma mutumin da ya mutu ko kuma a cikinku ku musulmi jamhurin malamai sun ce akan ce ana ne a cikinku ku musulmai a samu mutum guda biyu wanda wannan mutanen guda biyu zawa adilin suna da adalci mutane ne adalai ba su da matsala. Sai ce au akhara li min ghayrikum, ko kuma a samu mutane guda biyu min ghayrikum ba a cikin ku ba ku musulmai. Kinan magana da malamin yanzu shi da Allah yake ambata kinan au akhara li min ghayrikum in antum darabtum fil ardi, bi ma'ana idan kun yi bulaguro a saman doron kasa kun tahi wani waje fa asabakum musibatul maut, sai musibar mutuwa ta riske ku, to waɗannan mutane guda biyu a cikin musulmai in sun samu su zama shaida dukiyar da wane ya bari yayi wasici ayi kaza ayi kaza, idan ba a samu musulmai ba a dauko wanda suke ko kahore ne malam suke da addini daban su zama to a matsayin shaidu, aka ce anan ne kadai addini ya yarda da amshi shaida mutumin ba musulmi ba. Wannan shi ɗaya ɗayan wuri a amshi shaida mutumin da ba musulmi ba. Allah ke cewa tahbisunahuma min ba'di salat, wanda su waɗannan da za su yi shaidan nan wanda ba musulmi ba, tahbisunahuma za ku rike su min ba'di salati a bayan sallah. As-salat anan malamai suke cewa sallar al-asr saboda ita ce salatul wusta. Za su zo su yi bayani, bayanin da za su yi kuma fayuqsimani billahi, za su yi rantsuwa da Allah inirtabtum la nashtari bihi, a lokacin da aka yi kokonto aka sa shakka akan abin da haka nan ne ko ba haka nan bane ba, fayuqsimani billahi su yi rantsuwa da Allah la nashtari bihi samalan, wannan rantsuwar da muke ba muna nihin mu amshi wani abu na rayuwa wani abu na duniya yasa aka gamu aka ci hancin mu aka juya wasiyyar da aka yi, ba haka muke nihi ba, wannan wasiyyar mun yi shi ko mun rantse da Allah haka wane yake ta hanyar mutum. La nashtari bihi samanan walau kana za qurba, kuma koda abin ya kasance ya shahi makusantanka ne, kenan makusantan da su ne za su zo su yi shaida, saboda abu wataƙila wasiyyar da aka yi baya gyara su, to su ji tsoron Allah su haɗa abin da aka yi, kuna sun kasance zaul qurba. Wala naktumu shahadatallahi, kuma ba ma ɓoye shaida a gaban Allah subhanahu wa ta'ala, bi ma'ana wannan shaidan muna yin ta ne don Allah. Inna idhan la'asimina, yo in muka yi wannan shaidar ba don Allah ba, don neman wani abun duniya ko don wani cin hanci da aka bamu, inna lalle mukin idan, a yayin da muka yi haka la min al-athimina, ai muna cikin masu zunubi. To wannan Allah ya ce fa in usira, bayan sun zo an yi wannan abun an yi shaida an yi komi, sai aka gane daga baya cewa ashe an sa su kwana, an ba su wani cin hanci ko na makamancin wannan, sun juya asalin wasiyyar da aka yi sun mira ta wani abu daban. Yanzu misali ya yi wasiya akan sulusun dukiyar shi a yi wuri kaza da ita, yana zama misali ɗaya ba su samu tarbiyyar kirki ko na makamancin suka tabbatar da abin nan haka ne, sai suka kama su kai kwanar su suka ba su cin hanci, za mu ba ku abu kaza idan kuka ce a ba sulusun dukiyar ba ne ba, misali sulusun ta ne, maimakon sulusi sai su mira shi sulusi, su ce a ai cai a kasa dukiyar shi kashi shida a ba da kashi ɗaya, bai muke a bada kashi ɗaya cikin uku ya kuma kashi ɗaya cikin shidda, ke na kuma rabin abin da ya ci a bada, daga ba sun kuma su yi kashe mu raba a tsakaninsu. To shi ne Allah ya ce fa in usira, idan aka gane daga ba aka yi aka gano cewa ala annahuma, lalle su waɗannan wanda suka kawo shaidan nan, ala annahuma istahaqqa isman, cewa sun cancanci zunubi, bi ma'ana sun koyi abinda aka yi wasiya sun kawo wani abu daban. Allah ce fa akharani yaqumani maqamahuma, a samu wasu mutane su tsaya, kenan waɗannan mutane suka yi suka yi shaida wanda ba a cikin ku ba ku musulmi, kuma kuka tabbatar da cewa ba su ba da shaida kirki ba, to fa akharani, sai a samu wasu mutane guda biyu na daban, yaqumani maqamahuma, su tsaya a kan batunsu, min alladhina istahaqqa alaihim al-awliya, daga cikin mutanen da suke majibantan mutumin da ya mutu ne, su za su duba su gani meye ya cancanta, meye yake kusa da abin da wani ya yi wasiya, sai su ce to kaza ne za a yi. Fayuqsimani billahi, sai su yi rantsuwa da Allah na shahadatuna, shaida da mu za mu yi mu masu imani, a haqqu min shahadati lima, ya yi shaida waɗancan mutanen, tunda an gane cewa abin da aka yi wasiyan ba shi bane suka faɗi. wa ma'tadaina inna idhal lamina al-asimin, ba mu keta da iyaka ba, kuma in za mu yi haka lalle inna mu wa za mu kasance da minaz zalimin, daga cikin azzalumai. Allah ce zalika adana, wannan shine mafi dacewa, an ya'tu bi shahadati, akan su zo da shaida, wannan shaida da za a amsa daga wajen musulmi shine mafi cancanta, ala wajhiha, akan yanda wannan mai wasiyya yayi wasiyya, aw yakhafu an turadda aymanu ba'da aymanihim, ko kuma su ji tsoron mayar da wannan rantsuwar tasu, tunda sun zo sun rantse kenan, su tabbatar da cewa wannan rantsuwar tana tana bibiyar su. Wattaqullaha wasma'u, Allah ce ku ji tsoron Allah kuma ku saurari dokokin Allah. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqina, lalle Allah baya shirye da mutanen da suke alfasikai ne. Kenan anan wannan gaba mallam yana so ya kwatanta mana, akwai daga cikin abin da ya kamata lokacin da za a yi wasiyya ya zamanto akwai shirye, ko da ba a samu musulmai ba masu adalci, to kowa daga ina ne ana iya samo wasu mutane guda biyu su zo su tsaya a matsayin shaida, kuma in son samu ne ba a yi takarda ya sa hannu, su sa hannu da sauransu, a kai an hukumar sa hannu. Malaka ce abu na tara da yake wajibi akan mutumin da baya da lahiya kafin ya bar duniya, yace wa ammal wasiyatu lil walidayni wal aqrabina allazina yarisuna min al musi, yace amma wasiya ga uwaye da ƴan uwa, allazina yarisuna, ƴan uwan da suna iya cin gado, uwaye da kuma dama dole ne sun ci gadon ka, allazina yarisuna suna cin gado min al musi, daga wanda yake wasiya. Wa yake wanda yake wasiya shine mutumin da ya mutu, ko kuma mutumin da zai mutu, to dama a haka ma suna da gane shi, za su ci gane shi, to babu zancen wasiya. Malaka fala tajuzu li annaha mansukhatun bi ayatil miras, saboda ba yake cewa haka din baya halatta, saboda an shane wannan hukunci na wannan aya da muka karanta a baya, na cewa kenan ya mutu ne wasiyyaci zuwa ga idza hadara ahadakum al-maut hina al-wasiyyah اثنان اقوال غير تدبات. نعم وسالتي ايوه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اسكي تشوا حين الوصيه للوالدين والاقربين للوالدين والاقربين هو يده مكو سنتو ان سنا تين غادن كداما تو سو هو يده انا اي حاجه تشغالها idan da mutum uwayenka da ɗan uwan nan naka gaba ɗaya za su gaje ka, to a lokacin babu zancen wasiya, ba zai ce kuma ayi wasiya halin su a ba su kaza, a babu wannan, ko kuma ya ce misali a cikin ɗiyan shi a ba wani kaza, a wannan haramun kuma ko ya yi wannan wasiya ba za a tabbatar da ita. Menene dalili akan wannan magana? Malaka cewa wa bayyana zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atammul bayan, kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan wannan gaba bayani mafi cika, fi khutbatihi fi hajjati alwada, a cikin khutbar da yayi a hajjin ban kwana, fa qala wadalla ke cewa inna allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, usani cewa lalle Allah madaukakin sarki ya baiwa kulli dhi haqqin, dukkan wani ma'abucin haqqi, haqqahu haqqin shi kenan, kowa Allah ya kasa ya bashi, tun daga can da Allah yake cewa yusikumullahu fi auladikum bu lidzakari mithlu hazzul unsayni fa in kunna hazzu qarshi, da yake cewa lakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad hazzu qarshi, da can da yake cewa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu walad shi ma hazzu qarshi. Waɗannan ayoyin da suke magana akan mirasi sun datsawa kowa irin kasan da zai ci, to duk mutumin da ya wado a cikin wannan ayar babu zancen a mishi wasiya, akan ci a bashi wani abu. Inna Allah a'ta kulli dhi haqqin haqqahu, dan haka fala wasiyyata li warisin, babu zancen ayi wasiya ga mutumin da yana da gado da ba, mutumin da yana da gado babu zancen ayi wasiya ba shi wannan. Malaka akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa hasanahu wal Bayhaqi wa ashara bi taqwi taqwiyatihi wa qad asaba fi fa inna isnadahu hasan wa lahu shawahid katira inda al-Bayhaqi, wannan kenan ita ce gaba ta tara, gaba ta tara kenan abinda ya shafi wannan wasiya, babu zancen ayi wasiya ga mutumin da dama yana da gado. Yanzu abu na goma, abinda yake wajibi akan mutumin da ba da lafiya, malaka wa yahrumu al-idrar fi al-wasiyyah, sannan kuma kai da zaka yi wasiyya na haramun ne a gare ka ka bayyana wani nau'i na cutarwa a ciki nau'i na cutarwa kana karka cutar da waɗanda Allah ya rubuta wannan dukiyar ta su ce bayan kafar duniya karka cutar da su yake cewa kana alwasiyyu bi kana ka an yusi bi hirmani ba'd alwarathati min haqqihim min al-ins kamar misali zuwa bayan mutuwa wani dan shafata mai da ce ku rubuta ko kuma wani da wani ku zo ina wasici ko bayan na bar duniya wani baya cin da duniya dan tausar daga ciki to wannan shi baya halatta a matsayin ka na mai tsoron Allah karkai haka karkai haka harakan da ya shafi gado akwai tarka-tarka da yawa a ciki to anan ba laifi ta ka an yusi kamar mutum ya yi wasici zuwa ga bi irmani ba'dil warasati ya ce haramun ne wasu daga cikin masu gadon shi min haqqihim min al-irsi haramta musu haƙƙinsu a cikin gadon ne ya ce ba za su gaje shi ba to wannan da ya faɗi da kai ya faɗi san ma kan ko shaidun duniya zai tara gaba ɗaya wannan yaron zai ci gadon shi baya wuta in ba addini ya huda shi ba ko in ba an samu mawali'ul irsi ba wa yamna'u ash-shakhsu min al-irsi ko abubuwa guda nawa ne guda uku ko ar-riq wal qatl wal kufr misali mutum ne za ka gada misali tsakanin ɗa da bawa babu gado sannan kuma tsakanin ɗa ɗanka ne amma kuma ɗan ya zamanto sababin mutuwar mahaifin shi ko kuma mahaifin ya zama sababin mutuwar ɗan dan ya ci gado haka kawai kuma ga tsohon nan ba ya jima ku ida sashi da matashin kai ku danne shi ya samu ya sayi ne to idan aka yi aka tabbatar da cewa ku kuka kashe shi to kuma kuka sauza da shi ko hudda kawai haka kuma aka samu ikhtilafud din ya zama to ɗanka ne amma kai musulmi ne shi kuma kirista ne misali ba za ku gaje nuna ba za ka gaje shi ba zai gaje ka to amma in ba haka ba kawai ana zaman lahiya shi musulmi ne jefin kuɗiya ne kaza kaza ko ya tabbata kuma ka ce a na yi wasici wa da kai ci gado na baka da wannan haƙƙin aw yufaddil ba'dahum ala ba'din fihi ko kuma ya fifita wasu ɗiyan shi akan wasu akan sha'anin da ya shafi abin da ya shafi gado ya ce a ba wani sama da yanda za a ba wani ko kuma wani a bashi kaza wannan haramun ne Allah maɗauki sarki yake cewa lirrijali nasibu min ma tarakal walidani wal aqrabun lirrijali maza suna da nasibun kaso min ma tarakal walidani wal aqrabun daga abin da uwaye da makusanta suka bari haka kuma su ma mata suna da irin wannan sai Allah ya ce min ma qalla minhu aw kasura duk irin yadda ya kasance dukiyar da yawa ce ko kaɗan ce ko misali da kaɗari ce ma fiye da sai bari to kowa yana kaso ko min ƙarancin abin sai an ba kowa jika ɗari ce ku ko kun ga ku sai ku hamsu to dole zawa za a daɗa kowa ba shi nashi wanda ya ga dama sai ya yi ku ko aka sai ɗauka ba wani mimma qalla minhu aw kasur a ba ce a hada wani a ba wani kaza ko a ƙara ma wani saboda na wani in ba yanda Allah maɗauki sarki ya raba ba Allah ce nasiban kaso ne mafruban wanda Allah ya farlanta shi haka za a yi malaka ta wa fil akhirati وفي الأخيرة منها من بعد وصية يوصى بها أتنتكين صوت الله صوت النساء الله كتاب وأن آية ولكم نسوة ترك أزواجكم إذا كان قدروا كذو قصان سكية الله تي من بعد وصية يوصى بها إبا كلمة تعرب قادة شيء من بعد وصية بايا أن تبتر دبيا أبن دي أما تأيو وصية بعد أو دين كوكو أبن دي كسان تي باشي أما الله تي غير مضار ba tare da cutarwa ba ka san kana da yara kana da kaza sai ka zo dai ka zo mutuwa sai ka rabu duke da wata kamar wasu da abin da bai ta kara kariya ba to kaga wannan an samu cutarwa kuma wannan abin ba za a tabbatar da shi ba wasiyyar ka ba za a nan kaza ta ba Allah ce wasiyatan min Allah wasiyya ce daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala doka ce daga Allah kuma wallahu alimun Allah masani ne kuma halimun Allah da tafshin al'amari ne kenan abin da yake wajibi akan ka kenan karka cutar da wanda daga cikin wanda za su gaje ka ta hanyar fifita iyanka wasu akan wasu ko kuma ta hanyar cewa wani kar ya gaje ni baka da wannan iko. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la darara wala dirara man darra darrahu Allah wa man shaqqa shaqqahu Allah. Yake cewa la darara babu cuta wala dirara ko babu cuta suwa. Karka cutar da su kuma kai ma kai wasiya yanda zaka tabbatar wa kanka wasu ayyukan alheri. Sannan kuma man darra duk wanda ya cutar mutumin da ya cutar da wani darrahu Allah tabbas Allah madauk sarki zai cutar da shi. Bimana duk mutumin da yayi abin da zai cutar da wani kenan ya kora kai shi ne a matsayin da shi ma Allah zai mishi abin da ya ma wannan bayin. Wa man shaqqa wanda ya kuntata wa wani to shi ma Allah madaukake sarki zai kuntata mishi. Dake yanda Allah ya hukumta yanda Allah ya zartar kamar abubuwan su sai a hagana. Ina karkai abin da zaka zalunci wani ka shiga haƙin wani koda kana ga cewa danka ne zai gaje ka zaka kai ka aiye shi kai waye ko dukiyar ka ce to akwai abin da kuma kai baka da kurmi a kan shi. Malik akhrajahu ad-Darqutni wal Hakim an Abi Sa'id al-Khudri wa wafaqahu adh-Dhahabi wal Hakim adh-Dhahabi wa wafaqa adh-Dhahabi al-Hakima Imam adh-Dhahabi yayi muwafaqa da Imam Hakim akan wannan hadisi. Maganar da Imam Zahabi yayi ita ce maganar da Imam Hakim yayi yace al-hadisu yake cewa sahihun ala sharti Muslim, hadisi ne ingantacce akan shartan amsal hadisi a wajen Imam Muslim. Imam Zahabi shi ba sai mushi muwafaqa yace abin nan haka ne. Malik ta wal haqu annahu hadisun hasan kama qala an-Nawawi fi al-40 wa Ibn Taymiyyah fi al-Fatawa yake cewa li turuqihi wa shawahidihi al-kathir yake al-kathira وقد ذكرها الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين ثم خرجها مفصلا في إرواء الغليل كنا نحكي ما تحنوا إن حديث يهدو إن حديث إن كان تتي لا ضرر ولا ضرار من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله فولا كنا سورة أبو والديك واجب أكام أطوم النبائر اللهية تقول رسول كنا كاهل وبيجي سبحانه وتعالى روتا بك متوى وإن شاء الله تعالى ساتي أمك ذوك الإنزام قوتا للجبعة الضوء شائعة لذلك أول سكي واجبي أكمل ثم دبار الله يسوك مدقا ننسي مدسا لفاتر أبنجي سبحانه وتعالى أنفان الرجل أبنى مكاكرتا أبنى قسن سينا دي الله مدقا تتركي سنيا ميتاريا أشكل لنا أبنى قسن تفسكون لأبنجي سبحانه وتعالى إذا فرتمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.